إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتشن أصبر بيرغ وتربيع الآخر هجر من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da 21 ga watan November shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine kasad na 245 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, komai da ruwanka ne dangane da tarihi da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da rayuwarsa da al'amuransa. Allah ya saka wa Ibn Qayyim al-Jawziyya da alkhairi. Malamai suna jinjina mishi musamman lura da cewa ya rubuta littafin ne a halin tafiya inda yake kasar Makka dan aikin haji nesa da iyalansa ne tattafansa. Allah ya saka mishi alkhairi. Za mu tashi a inda Malik yake cewa faslun falamma kana khamisul muharrami balagahu anna Khalid ibn Sufyan ibn Nubayh al-Hudali qad jama'a lahu al-jumu'a faba'atha ilayhi Abdullah ibn Unais faqatala. Qala Abdul Mu'min ibn Khalaf وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. يا bayan da ya gama mana tarihin yakin Uhud, ɗaya daga cikin manya-manyan yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma tsawaita bayani da yayi musamman wajen fitar da darussa da fiqhu da fawa'id da ke cikin wannan yakin, sai kuma yace faslun, ga wata gaba, falamma kana khamisul muharrami, yayin da aka shiga wato biyar ga watan al-Muharram na shekara ta ainihin wato abin nan kenan hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wancan yakin shi an gama shi a shekara ta uku yakin Uhud, kamar yadda muka ji an yi shi a watan Shawwal na shekara ta uku bayan hijira. To yanzu bayan an shiga an gama Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja, an shiga watan Muharram a biyar ga wata balagahu, sai labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna Khalid ibn Sufyana bin Nubayh, akwai wani mutum mai suna Khalid ibn Sufyan ibn Nubayh al-Hudali qad jama'a lahu al-jumu'a, wannan mutum cikin Larabawa jagora ne na Banu Hudhayl, ya tattara taron mayaka dan azo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa. Faba'atha ilayhi Abdullah ibn Unais faqatala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai da runduna karkashin jagorancin wani sahabi mai suna Abdullah bin Unais faqatalahu, yaje ya kashe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abokin gaba, wannan maki, wannan kafiri. Qala Abdul Mu'min bin Khalaf, malam Abdul Mu'min ibn Khalaf ad-Dimyati kenan, Sharafuddin ad-Dimyati, wanda ya rasu shekara ta 705 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babban malami ne daga cikin malamai masana tarihi da sira, haihuwarsa shekara ta 614 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya koyi ilimin hadisi da qira'at da sauransu, babban malami ne. To yana da littafi mai suna As-Sirah Nabawiyya, wannan magana da za a faɗa anan magana shi ce ta yiwu abin da ya sa malam ya kawo magana ƙarara ya ce wane ne ya ce, saboda wannan magana da za a faɗa shi ad-Dimyati ya kaɗaitu da ita daga cikin sauran malaman tarihi sa'anninsa, irin su Ibn Kathir da makamantansu da ire-irensu, amma maganar asali wanda ya kawo ta shi ne Al-Waqidi a cikin magazi ɗinsa. A taƙaice ya ce malam Khalaf Abdul Mumin Ibn Khalaf ad-Dimyati ya ce waja'ahu bi ra'sihi, ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan wancan kafiri, fa wada'ahu baina yadayhi, ya zo ya aja kan gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa abahu asan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyautar wata sanda, fa qala, kuma ya ce da shi hadhihi ayatun baini wa bainaka yawmal qiyama, wannan sanda ita ce alamar da zan gane ka da ita. ita ne tambarin da zan gane kada ita ranar alkiyama. Wannan labari kamar yadda muka ambata wancan labarin na bada sanda shi ya kadaita da ita wannan magana, wato shi abin nan wancan malami alwaqidi. Amma wannan maganar da manzo Allah sai ya faɗa mishi, Ibnu Ishaq ya ruwaito ta, haka Ibnu Khuzaima a cikin As-Sahih din shi, haka Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa, dukkanin su ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi wannan alƙawari cewa za su hada ranar alkiyama haduwa ta musamman. Falamma hadratul wafatu awsa an tuj'ala ma'ahu fi akfani, yayin da lokacin mutuwa sai sai wasiya yace idan ya rusu a sanya wannan sanda a cikin likafaninsa, a sanya ta a ciki, kare abata a duniya. Wa kanat ghaibatuhu 18 layla, wannan bawan Allah da shi da rundunarsa sun yi kwana 18 tsakanin tafiyar su da dawowar su Madina. Qadima yawm as-sabti li sab'in baqina min al-muharram, ya dawo a ranar asabar wato 22 ga watan al-muharram, shine ma'anar li sab'in baqina, ana sauran kwana 7 wannan wata ya kare. Ibn Hisham ya kawo wannan kamar da muka ambata, haka Ibn Ishaq, haka Imam Ahmad Ibn Hanbal ya ruwaito, haka Abu Dawud a cikin As-Sunan dinsa da isnadi wanda an yi maganganu a kansa, duk da yake Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar shi ya karkata zuwa ga kyautata wannan isnadi kamar da yake cikin littafin shi Al-Fathul Bari, cikin littafin shi Fathul Bari. Falamma kana safar, bayan da al-Muharram ya wuce aka shiga watan Safar, qadima alaihi qaumun min Adal wal Qarati, sai wasu mutane daga cikin waɗannan kabilu, Adal da Al-Qara, haka ake karanta Al-Qara din nan ba tare da an yi mai shadda ba, Adal wasu jinsi ne daga cikin Banul Haun Ibn Khuzaima, daga cikin Mudrawa, ana danganta su zuwa ga Adal Ibn Daish Ibn Muhkim, su kuma Qara, Qara su kuma hakanan su ma Banu Haun ne, dangi ne daya. Ibn Duraid yana cewa Al-Qara din wani tudu ne, wata akma ce, wani tudu ne, akmatun sauda fiha hijara, wani tsauni ne baki mai duwatsu. Waɗannan mutane yace ka annahum kanu ka annahum nazalu indaha fasummu biha, kamar ka ce suna zaune ne, suna da sun yada zango ne kusa da wannan tsauni, sai yake kiransu da sunan tsaunin. Ana kwatance da su wajen kwarewa wajen harbi, waɗannan kwararrun maharba ne, kamar yadda za a zo a ji sun ba mutane sammatsi, sun ba musulmai sammatsi ta hanyar harbi. Wannan shine yakin da aka fi da suna Ghazwatul Raji', kamar yadda zai ya ambata. Wa zakaru anna fihim islaman, waɗannan mutane suka bi suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fa sun musulunta ne. Wa sa'aluhu an yab'atha ma'ahum man yu'allimuhum ad-dina, suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa ya hada su da waɗanda za su je su koya musu addini. Wa yuqri'uhumul qur'ana, ya hada su da wanda za su koya musu karatun alqur'ani. Fa ba'atha ma'ahum 6 nafarin fi qawl ibn Ishaq, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su tare da mutum 6, kamar yadda Ibn Ishaq ya ambata a cikin littafin sa sira dinsa. Amma shi Ibn Sa'd ya ce mutum 10 ne, Ibn Ishaq da ya ce mutum 6 ya kawo sunayensu, kamar da malam zai ambaci wasu anan. Akwai Asim Ibn Thabit wanda shine aka ce shugabansu, ko shi ko Marsad Ibn Abi Marsad Al-Ghanawi. Na ukunsu shine Khubayb Ibn Adi, Khubayb Ibn Adi wanda za a zo a ji labarinsa, labarin shi shahararre ne, wannan da suka siyamma da mutanen Makka shi. Wani mutum mai suna Hajin Ibn Abi Ihab shine ya siye shi saboda dan uwan shi da aka kashe. Sai kuma Zaid ibn Dafina wanda shi kuma aka saiwa da Sufwan, sai dan Uyaina, dan Umayya shi. Sai kuma Abdullah ibn Tariq, sai Khalid ibn al-Bukair, waɗannan su ne guda 6. To wanda yace kuma 10 ne, sai suka ƙara da ambaton Mut'ab ibn Ubaidin, kamar yadda shi Ibn Sa'din ya ambaci waɗancan 6, ya ƙara da Mut'ab dan Ubaid wanda dan uwa ne ga Abdullah ibn Tariq mahaifiyarsa ɗaya. To waɗannan guda 7 din su aka ambata, a ko da aka ce 10 ne ba san sunayen sauran guda 3 ba. Shine sai Ibn Hajar yake cewa wala alla thalathatal baqiyata kanu atba'al lahum, ta yi sauran masu bin sawun su ne hala wani akwai bawan sa ko yaron shi a kasuwa sai zama ba sai an ambace su ba falam yahsul laikina bi tasmiyatihim da haka ba a bada kulawa sai an ambace su ba idan wani babba ya zo waje zai go tare da mutane amma an tashi kawai labarin shi za a ce wane ya zo ba za a ji sunayen sauran ba kai ko da hatsari yayi mutu ko za a ce wane ya mutu ba za a ambace sauran ba za su shiga cikin rubudi ko mun gane to ana ganin kamar haka ne faru da su da haka waɗannan bakwai din su aka ambata kamar yadda shi Ibn Sadin ya ambata haka kuma Musa ibn Uquba a cikin nashi magazi din wallahu alam to waɗannan bayin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi ku bi su ku je ku koya musu karatu fa ba'asa ma'ahum sittata nafarin fi qaul ibn Ishaqa wa qala al-Bukhari al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari a cikin as-sahih din sa yace kanu 10 mutum 10 ne wa amara alaihim marsad ibn abi marsad al-ghanawi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu shugaban su shine marsad ibn abi marsad abu marsad din sunan shi kannaz kannaz dukkanin su da marsad ibn abi marsad da baban shi kannazu dukkanin su badariyawa ne dukkanin sabai ne badariyawa to wannan abin da ya shahara kenan a cikin kutubus sira amma abin da ya zo a cikin riwaya ta sahihul bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa musu Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah al-Ansari shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi a matsayin komandan su wannan yafi inganci saboda Bukhari ya ruwaito shi amma abin da ya shahara a duk kutubus sira ita ce waccan maganar ta Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ina fata mun fahimci wannan wa fihim Khubayb ibn Adi akwai kuma Khubayb ibn Adi ibn Malik al-Awsi wani badari din nan wanda hadisin labarin kashe shi yana cikin sahih al-Bukhari zamu zo mujmalan da ishara zuwa ga wannan anan gaba kadan yana daga cikin su game da maka ambata da kuma sauran wadancan uku Zaid ibn Dathina Abdullah ibn Tariq Khalid ibn al-Bukair ga wanda ma yace shi da ne kenan wadannan bayin Allah wa zahabu fa zahabu ma'ahum sai suka kama hanya suka tafi tare da wadancan mutanen mutanen adal da qara falamma kanu birraji'i da suka je inda ake ce ma arraji' asalin ma'anan kalmar arraji'u shine bayan gari da mutun yake yi ko kuma abin nan kai kashin dabba amin kashin dabba irin shanu awaki da makamantu sai ake ce musu arraji' me yasa ake ce musu arraji' saboda yana da saurin alistihala yana saurin canzawa ya koma ƙasa idan dabbobi suka yi kashi a wuri aka bashi shi da kansa da sai ga ya koma ƙasa nan da nan tace al-arba suke ce mishi arraji'u ai allazi yarji'u ila aslihi na fata mun gane wannan to wani wuri ne wanda ake tara wato taki irin na manuwa na kashin dabbobi sai har sunan ya bi shi to a daidai wannan wurin akai wannan yaƙe-yaƙen shi zake ce mata ghazwatur raji' ake ce mata wannan wuri a yanzu yana kaman nisan kilomita 70 daga Madina ga mai tafiya wani gari da ake ce ma Usfan a hanyar Usfan kaman kilomita 70 ne daga Madina kaman kace daga nan Zariya kaman zuwa Kaduna misali wa huwa ma'un li Huzailin bi nahiyatil Hijaz a wajen akwai wani ruwa wani wura wani tafki na Banu Huzail wanda ke kusa da kan wannan kan hanya ta Makka ghadaru bihim da aka je nan wajen sai suka yaudari waɗannan musulmai suka cutar da su suka yi musu makirci wastasrahu alaihim Huzaila suka kwalla ihu suka nemi taimakon kabilar su cewa ku zo ga wasu mun kama su suka nemi agajin ƴan uwansu faja'u sai suka taru hatta ahatu bihim har suka kewaye shi a bisa takaddiri mafi karanci an ce sama da mutum 100 maharba kowa da kibiya da kwari da baka suka kewaye su kuma su 10 ko su 6 ko makamancin haka faqatalu ammatahu suka kashe daukacin mutanen wasta'asaru Khubayb ibn Adiyyin suka kama Khubayb dan Adi wa Zaid ibn Dathina suka kama Zaid dan Dathina fa zahabu bihima suka tafi da su wa ba'uhuma bi Makka suka saishe su a Makka suka saida su a nan garin Makka wa kana qatala min ru'usihim yawm Badrin dama kuma su waɗannan sun kashe wasu a wannan a cikin mutanen Makka ranar Badar waɗannan guda biyun shi Zaid ibn Dathina ibn Muawiya ibn Abd ibn Ubayd al-Ansari shi ma Badari ne shi an saida shi kamar yadda zamu zo mu ji kamar yadda na ambata an saida shi ma Safwan dan Umayya, saboda ya kashe mishi baba, shi ma yaje kashe shi. Shi kuma Hubayb ibn Adi aka sai da shi ga Banu Naufal, wanda ya kashe baban su Al-Haris, sun ce ya kashe baban su Al-Haris ibn Naufal. To wani dan uwan Haris ibn Naufal din wanda suka hada uwa daya mai suna Hujain ibn Abi Hala, shine yasa kudi ya siye shi. An ce bayi ne ya bayar guda biyu, su kuma suka bashi wannan a matsayin bawa. Suka je suka daure shi kamar da ake dora rago a turki, ko kamar da ake dora doki. Suka daure shi suna mushi wulakancin duniya, babu irin wanda bai gani ba. Allah shi kyauta. To wannan kenan. Kamar da yazo a cikin Sahih Bukhari, kamar da muka ambata, sun ce Hubayb ya kashe musu yayin su mai suna Al-Harith, baban su mai suna Al-Harith ibn Amir a yakin Badar. To akwai wata magana da ya kamata mu ji daga Ibn Hajar. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yayin magana akan wannan matsala, inda yake cewa shi Bukhari ya dogara da maganar da riwaya ta cewa Hubayb ibn Adi shine ya kashe Al-Harith ibn Amir. To amma wancan malami Ad-Dimyati Abdul Mu'min ibn Khalaf Ad-Dimyati anan ma sai ya ci diddige Imam Al-Bukhari, yayi inkarin wannan magana, yace a'a, yace saboda li anna al-Maghazi lam yadhkuru Hubayb ibn Adi dimna al-Badariyyin, saboda gaba ɗaya malaman sira basu ambaci Hubayb dan Adi a cikin waɗanda suka je Badar ba, wala qatala al-Harith ibn Amir, kuma bai kashe Harith dan Amir ba. Wa inna ma zakaru anna alladhi qatala al-Harith ibn Amir bi Badrin huwa Hubayb ibn Asaf, sun ce wanda yayi wannan kisan wani mutum ne mai suna Hubayb ibn Asaf, wa huwa ghayru Hubayb ibn Adi, daban ne, mutum biyu ne, wa huwa shi wancan Khazraji, shi kuma Hubayb ibn Adi Ausi ne. Shi kan shi Ibn Hajar sai yake cewa wallahu alam, Allah ya fi sanin daidai. Sai kuma ya ƙara cewa tayyu kuma sun kashe shi ne saboda sun dau fansa a gun dangin wancan, tunda dai dukansu mutanen Madina ne, to za su dau fansa a kan shi. Amma dai akwai iskali wanda ba warware shi ba, game da wani Adiyu dan Hubayb dan Adi ne ko Hubayb dan Asaf. Domin abin da ya tabbata a tarihance, Hubayb ibn Asaf shine Badari, kuma shi kashe wancan mutumin. Shi kuma wanda aka kashe sunan shi Hubayb ibn Adi, shi kuma ba Badari bane. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ala ayyi halin, suka kama shi suka zo suka daure shi a gidansu, suna ta mishi wulakanci, su gaya mishi magana mai zafi, su watsa mai ruwan sanyi, su tufa mishi mai duk wulakanci ba wanda ba sa mishi. وباؤهما بمكة وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا. خبيب يظن أورنسو أمدين دم برسنا. ثم أجمعوا قتله. سنن سكي شاور سكشش. أجل أبونا سكي دنكر تامشي. سوى لوك تند أن كامش تند سكين وطن حرميني. بس سنبدا جيني ألوك تند وطن حرمي. Sai kuma sannan suka fito da shi daga baya daga cikin Makka, suka kai shi Tan'im. In ka san Makka yanzu inda ake zuwa dauko wannan Umara min Tan'im, nan suka kai shi, domin nan shine hillu mafi kusa, can suka kai shi, suka kashe shi. Fa kharaju bihi min al-harami ila Tan'im, suka fita da shi daga harami suka kai shi Tan'im. Falamma ajma'u ala salbihi, suka hada ra'ayinsu akan za su kere shi. Qala, sai yace, fa da'uni hatta arka raka'ataini, ku banni nayi sallah raka'a biyu. Fataraku fa sallahu ma, suka bashi yayi wannan sallah raka'a biyu. Falamma sallama qala, da ya sallame sai yace, wallahi na rantsi da Allah, laula an taqulu inna ma bi jaza'un, ba dan kakku ce abinda ke tare da ni ragwantaka bane, lazittu da na ƙara wata raka'a, yace a wata riwaya yace lazittu raka'ataini, da na ƙara yin wasu raka'a guda biyu. Thumma qala, sannan ya musu adda yake cewa, Allahumma ya Allah, yace Allahumma ya Allah, ahsihim adada, Allah ka kekkere mun su, ka kayan mun da su ya Allah ga baki ɗayan su. Waqtuluhum bidada, Allah ka kashe su, ko dai a karanta bidada, kamar da Ibn Asir ya faɗa a cikin Annayatu fi Garib Ibrahim, in aka ce bidada to ya zama kenan wato uqtuluhum hasasan muqassisan muqassama, kowa kai mishi kisa nashi na daban mai zaman kanta, shine bidada. In kuma karanta da waqtuluhum badada da fatha akan dalun, to Allah ka musu kisa na ƙare dangi, min at-tabdid, ka kashe su kar a sake ganin kowa cikin su. dan ko ne akwai ma'anar shi bidada Allah kai musu kisa daban-daban wani da gubara wani mota ta kade shi wani ya sha guba wani kaza bidada kenan badada kuma Allah kai musu kwaf daya gaba daya a neme su a rasa yayi wannan addu'a yace wala tubqi minhum ahada ya Allah kar ka bar wani ya tsira a cikin su an ce daga nan basu shekara ba gaba kidan sai da suka mutu kamar da zamu zo mu ji insha Allah ثم قال سننسيك وقعنا شوى لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاك بمضيعي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزء طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرسل الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطعمي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد زرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي كمضجعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرو ممزق فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي wannan kamar yadda kaji baitocin nan haka suke a cikin gafin sira ta ibnu hisham amma a cikin sahih bukhari baiti biyu din nan na kusa da na karshe walastu ubali hina uqtalu muslima zuwa yubarik ala awsali shirwin mumazai su kade suka zuwa cikin sahih bukhari yace laqad ajma al ahzabu hauli hakika taran dangi sun taru a kaina wa allabu qaba'ilahum sun gayyato dukkanin dangin su wa ajma'u kull majma'i sun yi taro iyakar taro sun taru a kaina ba dan gangan taro ba wa kulluhum mubdil adawati kowa yana bayyana tsabaragen gaba jahidun yana iya kokarin shi alayya dan ya ci nasara a kaina li anni fi wisaqin bi madyai alhanni kuma ina cikin igiya an daure ni bi madyai a inda ake so a halaka ni وقد قربوا أبناءهم ونساءهم سنتترو أئنس دماتن سجوس غني وقربت نيكما أنكسنتدني من جزء طويل ممنعي أن تورينا أجكم ونكتر دبينو ميسأي ميكسأي كما ميكارفي إلى الله أشكو غربتي كي إزواغ الله نكي كي كوكان غربتا كسن كي واتا باند كوا أنا بعد كربتي بايم بكين تكين نكي تكي وما أرسد الأحزاب لي izuwa ga Allah nake kai kukan irin mummunan tanadin da waɗannan dangi suka mune fi inda masra'i a wurin mafadata inda za su kashe ni fadal arshi ya Allah ubangiji mai al'arshi sabbirni Allah ka sa na iyayin hakuri ala ma yuradu bi akan abin da suke nufi na cutar da ni faqad badda'u lahami hakika sun tsatsaga naman jikina wa qad yasa mat'ami kuma dandanan abinci ma ya waye giribe mana dadi wa kad khayyaruni al-kufra suka bani zabi suka ce na yirda wal maut durahu ko kuma su kashe ni faqad zarafat aynaya min ghairi majza'i yace hakika ido na ya zubar da hawaye ba tare da na zama na cire rai daga rahama Allah ba wama bi hidharul maut yace kuma ba wai ina tsoron mutuwa bane wa inni la mayyitun alhadin na san ni mai mutuwa ne wa inna ila rabbi iyabi wa marji'i kuma na san cewa izuwa ga Allah ubangiji na ne makoma take walastu ubali hina uqtalu musliman yace kuma ni bana da damuwa a yayin da za a kashe ni ina matsayin musulmi ala ayi shakkin in fada ta kowane bangare na jikina kana fillahi majji'i zai zama makwanci na samu wurin kwanciya ne bayan faduwa ta akan tafarkin Allah wadhalika fi zatil ilahi wannan kuma nayi shi ne don Allah wa in yasha Allah kuma in yaso yubarik ala awsali shilwin mumazzai Allah zai sanya albarka a cikin ainihin wato abinda zai zama na sadar da zumuntar a sadar da ladana wanda bayan faduwan jikina da zubar jini a jikin sa falastu bi mubdin lil aduwi takhashu'an yace ni ba zan nuna ma abokin gaba kafiri in gwada mishi wani na firgita ko na tsorata ba wala jaz'an ko gazawata ba inni ilallahi marja'i domin ni mai komawa ne ga Allah قال فقال له ابو سفيان ابو سفيان yana tsaye a wajen sai ya ce masa ay surruka anna muhammadan indana tudrabu unuqu ya kake ji inda a ce ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana nan shi za a kashe maimakon kai wa innaka fi ahlika kai kuma yanzu kana can gida tare da matanka faqala la wallahi yace a na rantsi da Allah ma yasurruni anni fi ahli sam bazan so a ce ni ina gida ba wa anna muhammadan fi makani a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yana wannan wajen alladhi huwa a inda yake ba wai anan ba fihi a tusibuhu shaukatun mu'udhiya a duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ce ina zaune lafiya bazan taɓa fatan a ce an samu wata kaya mai zafi ta soke shi ba daidai da kaya mai zafi ba na fata ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga Abu Sufyan mutanen da suke tsaye a wannan wuri da aka mishi wannan hukunci akwai Abu Ihab din ibnu Aziz akwai kuma Al-Akhnas ibnu Shuraik akwai Ubaida ibnu Hakim al-Sulami akwai Umayya ibnu Utba ibnu Hammam Muawiya dan Abu Sufyan yana ba da labari cewa lokacin da baban shi Abu Sufyan ya ji wannan baka addu'a da mutumin nan yake yana cewa Allahumma qutulhum ahzim adada wa qutulhum badada ce sai babana sai maza ya duka ya sa kansa a ƙasa nima ya kamo ni ya sunkuyar da ni ma'ana addu'a bata bata kansa ba kenan sai suka samu suka tsira mun gane wa fi sahihi anna khubayban awwalu man sanna rak'ataini inda al-qatl a cikin sahih al-bukhari aka ce khubaybu shine wanda ya fara kawo wannan sunna ta in za a kashe mutum sai ba ya nemi dama a bashi yayi raka'a biyu ana ce mata salatul qatl yayi raka'a biyu kamar yadda yayi anan wa qad naqala ibn abdul abu amr abu umar ibn abdul bar ibn abdul bar an-namri ya kawo labari an al-lays ibn sa'd annahu balagahu anna zaid ibn haritha an zaid ibn haritha annahu sallaha fi qissatin dhakaraha a cikin tafin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashabi na ibn abdul bar a mujalladin sa na farko ya kawo labari a cikin tarjuman zaid ibn khalid al-juhani mukiyai ba a cikin tarihin zaid dan haritha din ba labarin nazir dan haritha ne amma yana cikin tarjuman zaid ibn khalid al-juhani anan ya kawo labarin cewa wasu azzalimai suka kama shi suka ce za su kashe shi sai suka bashi dama irin wannan dama yace ku bari in yi nafila raka'a biyu suka bashi dama yayin nafila yana cikin yin nafilar sai suka ji ana cewa la taqtuluhu karshe wani mahayi ya bayyana ta bayan su ya dinga harbin su yana kashe su wanda ana ganin kamar ba ma mutum bane yayin wannan abu wallahu alam kisa dai tana nan a cikin littafin al-isti'ab wa kadhalika sallahuma hujr ibn adi hina amara muawiyah bi katlihi bi ardi azra min a'mali dimashq hakanan kissa ta hujr ibn adi shahararren kissa ce muawiyah dan abu sufyan ya kashe shi hujr ibn adi sahabu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma sun samu sabani mai tsanani da muawiyah kuma muawiyah radiyallahu anhu wa an hujr ya amfani da karfin mulkin sa yasa aka kamo su daga kasar iraki aka zo da su da tunanin da an zo ne za a yi zaman sulhu ko za a tattauna su 12 ne suna zuwa yasa aka kashe su gaba ki daya to shine wata rana yaje gun Aisha radiyallahu anha yaje Madina yaje gaishe ta take amsawa tace bazan amsa maka ba sai ka bani bayani akan menene ya faru ka kashe Hujr dan Adi sai yake ce mata to wannan mas'ala yake uwar mu'minai ki bar ni da ni da shi mu ga mu hada gaban Allah kawai shike ne ta kyale shi mas'ala ce take mai sarkakkiya sosai ya fi dacewa da mutum da yake da hankali yake na kanshi zaman lafiya ya fita batunta to mutum da kai ba da kai zai shari'a ba kai ba kai ne alƙalin ba kai ne lauyan ba kotun ka aka kawo ba dan me zaka ce za a duniya sai ka tabbatar da a cikin su wane ne bai da gaskiya ko wane ne ya zalunci ko wane ne ya kaza irin wannan tafarki ne na mutanen da ba sa nemi mu kansu zaman lafiya waɗanda ba su gamsu da maganar malaman farko da suka ce idan an ambaci sahabbai ku yi shiru wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fara faɗa haka idza dukira ashabi fa amsiku wa idza dukira al-qadru fa amsiku kamar yadda al-imam abul qasim at-tabarani ya rawaito da isnadi kyakkyawa to annabi ne ya ce idan an ambace su ku yi shiru ba a cewa ba su da laifi ba su da kuskure ko ba su da wani abu na dan adanci duk suna da shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi musu wata falala da kai bai maka ba to to kai kokari kai ka tsira shine damuwarka ba ka kokarin ka jefa wani cikin su cikin bala'i ko ka kada shi wuta ko ka ce ya fita daga musulunci ko ka ce mishi munafiki duk wannan ba zai amfana maka komai ba sai dai raba ka da dan imanin da kake riritawa sadaka qadiyar hujr ibn adi qadiya ce mai zaman kanta wadda ba mahallin mu ce sai mun tattauna dalla dalla ne akan ta ba a can baya a karatu hikmatu min at-tarikh an yi karatu akan ta kissa tana cikin littafin musannaf na ibn abi shayba haka al-musaddarat na al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naysaburi haka ibn sa'ad a cikin at-tabaqat haka shi ma ibn abd al-barr din can an-namari ya ruwaito magana a cikin littafin shi al-isti'ab fi ma'rifat al-asab baya ga haka kuma ibn hajar shi ma ya kawo a cikin al-isaba fi tamyizi as-sahaba Allah ya gafarta musu gabaki din su shi ma hujur dan adi lokacin da za a kashe shi a wannan kauye mai suna azra wanda kauye ne a gefen garin dimashka sai shi ma yace a bashi dama ya sallar rak'abi kuma har yanzu wannan sunna ce ta magabata idan ka shiga cikin wani kunci ka samu kanka a halin wasu tsinannu ko wasu marasa arziki ko irin yan kidnappers din nan ko banditry da suke kashe mutane in sun baka dama kafin su kashe ka sai kai wannan rak'abi ta yi ta zama maka wani hanyar tsira ko samun falala ko rangwame daga Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu thumma salabu khubayban sannan sai suka kere shi suka ainihin wato hi cross spine din sa wakkalu bihi man yahrufu jissatahu sannan suka aje wani wanda zai dinga musu gadin gawarsa فجاء امر بن اميه الضمري سي امر دان اميه الضمري رضي الله عنه سيزو ديزو فاحتمله بجزعه ليلا سيزو سي دوكي شي سانيا شي ا cikin jizu shine kaman akwati haka wanda yake kaman akwatin gawa kuma kaman tun sai saka shi a ciki fadhaba bihi fadafanahu yaje ya ainihin wato yi mishi kabari al-imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito bayani akan cewa da hijr dan adi da amin da amr dan umayya ma yazo ya dauki gawan sun zo su hana amma da ya samu ya kaita yi mata janaiza abinda ya faru sun zo ne daga baya suna so su dauke gawar su sake mata wani wulakanci sai shi wannan bawan Allah ya dauke yaje yi mata janaiza wa ru'ya khubayb wa huwa asirun ya'kulu qitfan min al-'inab khubayb yana daure kamar yadda bukhari ya ruwaito an ganshi yana cin dan inabi yana cin qitf wato kamar a ce abin nan haka nonon inabi wannan zarba haka ta inabi yana ci danye kuma sabo fresh wa ma bi makkata samaratun a lokacin a makka babu irin wannan dan itacen ba lokacin shi bane dan haka akwai matar da aka aje shi a gidanta akwai mata guda uku da aka zo a tarihin ko dai Zainab bintul Harith ko kuma wata da yake cewa Juwairiya ko wata ta uku da bazan iya tunawa ba su ne suka ganshi yana ainihin cin wannan dan itacen har suka yi ta mamaki ita ce wadda ya nemi ta bashi aran reza zai yi aski ko aska zai yi aske marasa sai ta bai ma yaron ta ya kai a wata riwaya kuma yaro ne kankani mai rarrafe ya rarrafa ya tafi inda yake har ya je zauna a cinyarsa sai hankalinta ya tashi taga kamar ko zai kashe mata da ne sai yake ce mata karki damu mu ba ma yin yaudara ba ma yin gaduru yana hannunsu ɗayansu ya zo ya zauna a kan cinyarsa wanda kaga zai iya shi ma ya ce bari ya rage zafi shi ma ya kashe ɗan ko mun gane amma sai ya ce mata karki damu ya saki mata danta shi sa take cewa bayan ta musu take cewa wallahi ma ra'aitu asiran qattu khairan min khubaybin ban taba ganin dan fursuna da yake alkhairin khubaybu ba to haka suke ganin shi yana cin irin wannan ƴaƴan itatuwa yana cikin annashuwarsa wanda ana kanin kamar wata karama ce Allah subhanahu wataala ya bayyana ta hannunsa wa amma zaid ibn dafina fabta'ahu safwan ibn umayya faqatalahu bi abihi shi kuma zaid ibn dafina sai safwan dan umayya shi ya siye shi ya kashe shi a madadin baban shi umayyatu dan khalaf da aka kashe a badar haka ya siye shi ya kashe shi yana ganin kamar ya biya bashin kisar da aka mishi kenan wa zakara musa ibn uqba wa amma musa ibn uqba haka Musa ibn Uqba ya ambata a littafin sa na sira haka nan Baihaqi a cikin Dala'il ya mazo a cikin Sahih al-Bukhari ya ambaci fa zakara sababa hadhihi al-waqa'a ya ambaci wani dalili daban na wannan yakin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sa ulai rahata yatahassasuna lahu akhbar quraish cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da waɗannan mutanen ne su je su jiyo mishi labarin Qurayshawa su shidan nan ko su goma. Kaga a wannan kissar mun ji cewa wasu mutane suka ce a ba su sai su ga musu karatu. To a cikin Sahih Bukhari yadda labarin ya zo shine waɗannan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sai ce su je su jiyo mishi labarin mai Qurayshawa suka ciki. Suka kama hanya suka tafi. Sai Banu Lahyan yadda labarin ya zo kamar yadda yake cikin littafin sirata ibn Hisham, sai wasu mata daga cikin Banu Lahyan yadda waɗannan matasa suke suna tafiya ne da daddare, idan gari ya waye sai su buya saboda wuri ne ba na aminci ba, sai su buya sai dare yayi su ƙara ci gaba da tafiya. Suna cikin wannan buyan na rana sai wasu mata suka fito daga cikin garin da kabilar Banu Lahyan take da suka zo, sai suka ga alamar mutane sun zauna a nan wajen, suka ga ƴaƴan dabino da suka ga ƴaƴan dabino da aka ci dabino, sai suka daga suka ce wannan dai dabinon ba na kusa da mu bane. Sai wata a cikin su ce wannan hadha tamrul madina, wannan ƴaƴan dabinon na madina ne na san irin su. Sai suka ce to tunda haka ne lalle ya kamata mu daufan sa, din da akai around wajen nan akwai mutanen madina suna naboye. Da aka suka koma cikin gari suka ga mazajin su, wajen suka ɗebo makamai a wata riwaya ce su mutum 200, su kuma nan suna ɓoye akan wani dutse ba su ankara ba, sai gani suka koya an kewaye su aka ce ku sakko mun ba ku amana. Wasu suka sakko aka yayyanka su, shine su waɗannan hukun suka ce ba za su sakko ba, ce ba za mu anshi amana daga kafiri ba. To wannan kisa tana cikin Sahih Bukhari wadda ta mafi wannan ta cikin sirar din inganci kenan ko. To ɗayan wanda aka kashe ɗin shine Asim, kamar yadda muka ji wancan komandan nasu mai suna Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah. To shi ma da aka kashe shi suka yadda gawar shi a cikin sahara, daga baya bayan sun yadda gawarsa sai suka dawo suna neman gawar saboda akwai wata mata mai suna Sulafa bintu Sa'ad ibn Shahid, an kashe babanta mai suna Sa'ad ibn Shahid shi kuma a Uhud, an ce mata kuma wannan mutum mai suna Asim ibn Thabit shi ya kashe shi. Daga tace tana so su je su kawo mata kokon kanshi, za ta siya da cikin kokon kan na dirhami, attajira ce. Sai suka ruga da gudu cikin daji suna neman gawa. To shine za ka ga yana cikin Bukhari, sai suka nemi gawa suka rasa. Dama shi tunda za a kashe shi ya addu'a ya ce ya Allah mu mun zo ne nan dan mu kare addininka, Allah ka isar da sakon mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma Allah ka kare mu jikina yadda mu kare addininka. Daka da suka koma suna zuwa ta ce an kashe mata mijinta, sorry babanta da ƴan uwanta guda biyu, ƴan uwanta ta sune Musafi da Jallas ibn Sa'd. Sai tana so ta rama da wannan ta ci mutuncin gawar shi, da aka koma sai aka nemi gawa aka rasa ba a ganta ba ko sama ko ƙasa. Ana cewa mala'iku ne suka ɗauke ta suka je suka yi mata jana'iza, ba a san inda suka ɓoye ta ba ko inda suka aje ta ba, mutane ba su ganta ba. Wallahu ta'ala a'lam. To wannan dai shine bayani a taƙaice game da wannan yaƙi na ghazwatu ar-raje, ghazwatu ar-raje. Sai malam ya ce fasdun wa fi hadha ash-shahri bi 'aynihi, a wannan dai wata din watan safar kenan, wa huwa safaru min sanatir rabi'a, watan safar a shekara ta hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, kanatu waqa'atu bi'ri mauna, akai yakin da ake fasani da suna waqa'atu bi'ri mauna. Wa mulakhasuha, takaitaccen bayani game da wannan yaki, anna aba bara'in amir ibn malik al-mad'u mula'iba al-asinna, akwai wani gwarzo wanda daga baya ya zo ya musulunta, ana ce da shi amir ibn malik wanda shugaba ne cikin shugaban larabawa, ana mishi laqabi da mula'ibul asinna, mai wasa da kibau da kibiya, al-asinna kibiyoyi. Akwai wani jarumi iyaka jarumi shine Dirar ibn Amrin, yana daga cikin jarumai masana a jahiliya wanda yayi yaƙe sama da 40 ba taɓa cin nasara akan shi ba. Dirar ibn Amrin tsohon dan fashi ne a jahiliya, yana da kungiya ta Sa'alik masu tara mutane su kwace dukiya ko su zo gari su kakkashe kowa, su kwashe mata da yara, su kwashe abinci, dan fashi ne cikakke. To sai suka yi ta kokuwa da wannan matashi a lokacin Amir ibn Malik, Amir ya dinga kada shi, yana dagawa ya sake kada shi har wajen su bakwai, ya rasa yadda zai da shi, gashi shi ana da shi da shi gwarzo ne. To shine ya ce mishi ka annaka ya fata mula'ibal asinna, kamar kai kana wasa da wuta fa, kamar kana jawo kanka bala'i, wato hayyan da bai karaya ba to sai karin magana sai ya zama karin magana kuma sai ya bu wannan ya zama mishi kamar nickname ake ce mishi mula'ibu mula'ibul asinna haka yazo a cikin tafin al-mustaqsa fi amsalil arab sannan al-imam mai littafin tajul arus mustafa zabidi ya ambaci wani labari wanda ba wannan ba game da asalin tarihin wannan kisa wallahu a'lam to wannan mutumi kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yazo gun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama al-madinata yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin manzon Allah yana madinarsa fada'ahu ila al-islam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiraye shi zuwa ga musulunci falam yuslim walam yub'id bai musulunta ba kuma bai nisanta rashin yuwar yana dai zai iya musulunta ko ba zai iya ba to dai yana nan dai tsaka tsaki ko ya musulunta ko ba musulunta ba faqala yace ya rasulullah ya manzon Allah law ba'asta ashabaka ila ahli najdin yad'unahum ila dinika me zai hana ka aika da mutananka su tafi zuwa ga mutanen najadu su je su kira su zuwa ga addinin musulunci la rajautu an yujibuhum ina saran ina fatan a samu amsawa da shiga musulunci faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni akhafu alaihim ahla najd ina tsoratawa mutane na da al'ummata zuwa gun najadu saboda mutanen najad suna da matsala faqala abu bara sai abu bara yace ana jarul lahum ni ne mai masaukin su ina da alfarma babu abin da zai faru da su fa ba asmahu 40 rajulan fi qaul ibn ishaq sai a cikin magana ibn ishaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su mutum 40 wa fi sahihi a cikin bukhari kuwa annahum kanu 70 mutum 70 ne wallazi fi sahihi huwa sahihu abinda ke cikin bukhari shike da inganci wa amara alaihim al-munzir ibn amr annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu munzir ibn amr a matsayin shugaba ahadu bani sa'ida al-mulaqab bil mu'tiki li maut akwai wanda shi kuma ake mishi mu'tikil maut ko mu'tikil maut wanda abin da ya faru a lokacin bayan an kakkashe su sai shi suka ce in kana so zamu kyale ka sai ya ce a ba zan yarda ku kyale ni ba suka ce mishi in shi ita amma naka ala nafsika yace kalla uridu an asira masira ashabi yace ina so in tafi inda yan uwana suka tafi ne da aka yi ci gaba da yaƙar su suna yaƙar shi har suka kashe shi sai suna ce mishi sai ana mishi lakabi ana ce mishi almun almu'niki limauti wanda ya rungumi mutuwa mayan mutuwa kenan za a ce ko misali ko wanda ya gaggauta zuwa ga mutuwa ina fata mun gane labarin yana nan a cikin tafin dalailun nabuwa na al-imamu Abubakar al-Baihaqi wa kanu min khiyar al-muslimina wadannan da aka aika da su gaba ɗayan su mutum 70 din nan zababbun mutane ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fudala'ihim masu falala ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sadatihim shugabanni ne jagorori ne manya ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qurra'ihim da kuma malamai alarmomi makaranta al-Qur'ani masana fiqh fasaru hatta nazalu bi'r ma'una haka suka tafi har suka je suka yada zango a wannan wuri da ake cewa bi'r ma'una wa hiya baina ardi bani amir wa harrati bani sulaim suna tsakankanin garin banu amir da wasu bakaken duwatsu na kabilar banu sulaim fa nazalu hunaka sai suka yada zango anan thumma ba'athu haram ibn malhan akha ummi sulaim bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila aduwillahi amir ibn tufail sai suka aika da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga babban kafirin shugaban shine Amir dan Qufail suka aiki Haram ibn Malhan wanda dan uwa ne ga Ummu Sulaim suka aike shi yaje kai wannan sakon falam yanzur fihi wannan kafiri da aka yi mishi wasikar ko karantawa bai ba wa amara rajulan fata'anahu bil harbati min khalfi sai da shi Haram ibn Malhan ya bada baya zai juyo ya tafi sai wannan kafiri ya sa wani daga cikin mutanen shi sai ya dauki mashi babba sai ya taka mishi a baya ya jefe shi da shi a baya ya taka mishi a gadan bayan shi ya mishi gadaru kenan fata'anahu bil harbati min khalfihi falamma anfadha fihi yayin da wannan mashi anfadha fihi ya duma mishi mashin aka ce ya bullo ta kirjinsa ya ga jini wara addama shi wannan sahabi ya ga jini kala sai ya ce fuztu wa rabbil ka'abati na samu shahada na rantse da Allah Ubangiji na samu shahada mana a lokacin sai farin ciki ga mushi na samu shahada hadisin nan a cikin Sahih Bukhari haka Imam Muslim ya fitar da shi da Imam Ahmad Ibn Hanbal dukkan su sun fitar da wannan riwaya ta wannan sahabi Allah ya kara mashi yarda ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر الى قتال الباقين sannan wannan kafiri nan da nan ya gayyato jama'a shi ta banu amir cewa a zo a je a kashe sauran a yaki sauran musulman falam yujibuhu li ajali jawari bani bara abi bara sai ba su amsa mishi ba saboda suna kusa da wancan mutumi Abu Bara'in wanda yace yaji gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato Amir ibn Malik kenan sai suka ki amsawa fastanfar bani Sulaimin da banu Amir suka ki sai yaje ya nemi taimako banu Sulaim ku fito fa ajabathu a cikin su ya ka samu su kabila Asiyya Usayyatu wa Ri'lu wa Zakwan waɗannan kabilu na kafirai a lokacin sai su suka dauko makaman su suka fito faja'u ri'lu ibn auf ibn malik kenan wanda dangi ne a cikin sulaim haka zakwan ibn sa'alaba su ma dangi ne suka taso faja'u hatta ahatu bi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan da nan suka yi gangan ko na kafirai da makamai da ainihin sulke da menene suka zo suka kewaye sahabban nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma ba su zo da shirin yaki ba sun zo ne da sunan karantarwa da wa'azi malamai ne da aka mai kake tsammani kun yi agun sai dai qur'anai da lasifikoki da abin da su da tawadasu na fata mun gane kamar ko yanzu ne a ce masu zuwa wa'azi me zaka samu agun su sai masu tallalle tafai yan agaji malamai alaran momi ustadai su zaka tarar da wuya ka tarar da wani wanda yake ya je da shirin fada ne to haka ba su mazo da shirin fada ba sun dai kowa yana rike da makamin shi na al'ada da suka fara saba tafiya da shi takobi dake jikin dawakan su faqalu faqatalu hatta qutilu haka suka yaki haka kashe su an akhirihim gabaki dayan su aka kashe su illa ka'ab ibn zaid ibn najjar sai wani mutum mai suna ka'ab ibn zaid ibn najjar fa innahu urtussa bainal qatla shi an tono shi cikin matattu an harbe shi ko an caka mishi makami ran shi bai fita ba sai aka kifa wasu gawaki akan shi duk bala'i wani sai ya sha inda ba kiyama ce aka busa kafa wando da sai ya sha haka waɗannan da lokacin da aka yi ma ƴan shi'a wannan abin da aka yi musu ai akwai wanda sai da aka kwashe su aka yi su bariki wasu sai bayan an kai su ma mutuware a shika wani sai aka kawai yana motsi duk in yaki aka yi ana iya samu haka wani ba mutuwa ba ce kabaragen su ma ne da bala'i to sai zama wannan ashe akwai sararai a cikin jikin shi fa innahu urtussa an ciro shi rufi'a bihi an gane an ciro shi bainal qatla cikin wanda suka mutu so nan gini ke fada mutane ai kwana uku sai a ciro na ce gashi nan da ran shi ha a bagadaza da aka yi kisan da aka yi na zamanin su holaku bayan kwana 40 sai da aka samu mutane da rayuwa kamar yadda Ibn Kathir ya ba da labari wasu cikin rijiyoyi suka fada wasu kogon cikin bishiyoyi wasu suka hau kan duwatsu wasu kuma a kasan rubus din na gine-gine amma suna nan da ran su saboda in kwana bai kare babba mutum ba zai mutu ba duk wahala fa'asha wannan shi ya warke kuma ya rayu hatta qutila yawmal khandaq sai a ranar waqatul khandaq kenan bayan shekaru akalla uku kenan daga wannan lokacin sannan Allah ya mishi rasuwa wa kana amr ibn umayyah ad-damri wal mundhir ibn uqba ibn amir fi sarhi almuslimina akwai wannan mutanen guda biyu amr ibn umayyah ad-damri da al mundhir ibn uqba ibn amir su biyun suna matsayin sarh sarh shine kamar a ce gateway ɗan wanda suke baya suke gadin me zai faru suna jira waɗanda suke duba musu baya idan ana tafiya irin wancan ta yaki ba a tafiya gaba ɗaya za a ba wasu a baya suna ina jin har yanzu ma haka yake ko a dabarun yaki ba ta howa duka haka put your egg in the same basket da ake cewa ko to wasu suna baya to biyun nan sune suke baya sai Allah ya sa suka tsira fara'ay at-tayra tahumu ala mawdi'il waqa suna can baya suna gadi suna leken me ke faruwa sai suka ga alamar tsuntsaye angulaye suna sauka a wurin da aka yi yakin alamar akwai gawawaki kenan sai su zo su ci nama da suka ga tsuntsaye na taruwa a wajen sai suka gane to lalle an samu matsala fa nazala al mundhir ibnu muhammad da aka mundhir sai biyo sai taho nan da nan kawai sai ya kiro a guje ya taho da dokin sa fa qatala al mushrikina hatta qutila ma ashabi yabo shi ma ya yakar su har sai da aka kashe shi wa usira Amr ibn Umayya ad-Damri, Amr dan Umayya ad-Damri yana wurin uyarsa sai suka kama shi. Falamma ukhbira annahu min Mudar, da aka ji aka kai shi gaban shugaban su aka ce ai Mudari ne, ban Muddare ne, wato suna da dangantaka da shi. Jazza Amirun Nas yatahu, sai Amir ya kama goshin sa ya ja gashin ya ja, wa ataqahu ar-raqabatin kanat ala ummihi, sai ya enta shi a madadin wani wato bawa da ake bin uwarshi ya kamata yanta bawa. Uwarshi ta yi wata rantsuwa ana bin ta bashin yanta bawa, sai ce to yanzu ya yanta wannan bawan shi ne, yanzu ya yanta shi a madadin ya biya maman shi bashin wannan yantawar da ake binta. Waraja Amr ibn Umayya, to shine shi Amr ya dawo. Falamma kana bil karqara fi sadri kana, yayin da gwinda wani waje karkara, idan aka ce karkara shine a samu wani wuri da ruwa ke taruwa amma kuma a filin sahara, sai su ce mishi karkara. To ya samu wani matattarar ruwa, kankanin ruwa haka, min sadri kanatin, wanda yake taruwa daga kirjin wani kana, shine kaman kanal, wato wata wani madatsar ruwa, an yi wani mashigar ruwa na zuwa ya taru kamar yadda ake wa masu gonar noman rani, shine irin wannan shine kana. Sai zo gurin wannan ruwan ya tsaya a nan wajen, yace nazala fi dhilli shajaratin, sai je ya da zango a tsinuwar wata bishiya. Waja'a rajulani min bani kilabin fa nazala ma'ahu, sai wasu mutane guda biyu daga bunu kilab sai suka zo, sai suka sauka su ma suka yada zango tare da shi. To da ya gansu, falamma nama, da suka yi bacci, fataka bihima amru, sai amru ya tashi ya cire makaman su ya kashe su a wurin cikin baccin su. Wa huwa yara annahu kad asaba sa'aran min ashabi, yaga cewa to ya dau fansa ya rage zafin yan wanshi da aka shi. Dama amru din nan, amru dan Umayya dama wani tsohon kaura ne a jahiliya, shine wanda yake cewa din nan wallahi laulal islam lamakartu makaran la tudiquhu al-arab, makiri ne na karshe, dai musulunta ne, musulunci ya gyara shi. To da haka anan sai ya ga ya samu opportunity ne ya rage zafi, sai ya kashe waɗannan mutanen guda biyu. Wa idha ma'ahuma ahadun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ashe shi bai sani waɗannan mutanen guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su amana akan rayuwarsu cewa su shiga ƙasar musulmai babu abin da za a yi musu. Lam yash'ur bihi, shi bai san da wannan bayanin ba. Falamma qadima, da ya zo Madina, akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai ba manzo Allah labari bima fa'ala, yace amma ya manzo Allah ni ma na rage zafi, ai ni ma ban bar su ba, akwai wasu mutane guda biyu kaji da na same su, sai da nayi kaza sai da nayi kaza. Walaqad qataltu, sai annabi ya ce mashi walaqad qatalta qatilaini la adiyannahuma, haƙiƙa ka kashe wasu mutane guda biyu, la adiyannahuma, sai na biya diyyarsu. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya diyya cikakkiya ga waɗannan mutane guda biyu, kasancewa shi ya bada amana a kansu, aka samu wani kuskure wannan musulmi ya kashe su. Al-Imamu Ibn Hisham ya rawaito wannan labari a cikin sirarsa, haka Ibn Kathirin, haka Al-Imamu Tabari a cikin tarihinsa, haka Ibn Sayyidin Nasi Al-Ya'muri a cikin sirarsa, da kuma Al-Imamu Al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a takaice daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, haka Al-Imamu Al-Baihaqi a cikin littafin Dalailu An-Nubuwa, dukkanin sun fitar da wannan labari, shine labarin waɗannan qurra'u da aka kashe daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine manzo Allah ya zo ya dinga yin kunuti, dan zamu zo mu ji bayani akan kunutin a gaba kadan insha Allah. Ina ganin gashi bamu kawo ƙarshen shi ba, kuma gashi yamma ta yi, ba masu mu dinga tsawaitawa saboda yanayin wato canjin lokaci. Bari mu samu wurin tsayawa da yake cewa fa kana hadha sababa ghazwati bani nadir fa innahu kharaja ilaihim liyabi'uhu fi liyu'inuhu fi diyyatihima, wannan shine abin da ya faru na dalilin yakin banu nadir. In kun tuna an tattauna akan shi a baya da shi kanshi wannan sababin, a dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukata ya zuwa ga diyar rai biyu. Diyar rai biyu shine raqumi 200 kenan, raqumi 100 diya kowane rai. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bukata ya zuwa ga raqumi 200 zai biya diya, sai ya fita daga anguwa cikin ƙwaryar garin Madina, ya tafi anguwar Yahudawa banu nadir, ya je dan su taimaka mishi, domin a cikin bunud da aka yi na treaty na alƙawarin zaman lafiya a garin Madina, akwai cewa idan wani sashi sun shiga cikin wani kunci na tattalin arziki ko na halin tsaro, za su nemi taimakon sauran bangarorin da ake zaman lafiya da su a Madina su taimaka musu. Ta bisa wannan ka'idar ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi dan ya nemi wannan taimakon da ya tafi lima bainahu wa bainahum min al-hilf, saboda abin da ke tsakanin su na alƙawarin taimako. Fa qalu na'am, suka ce ba komai ya Muhammad, zamu taimaka maka. Wajalasa huwa Abu Bakr wa Umar wa Ali, da shi da sayyidina Abu Bakr as-Siddiq da Umar al-Khattab da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami', sai suka zauna a ƙasan wani gini. Wa ta'ifatun min ashabihi, da kuma wasu sauran mutane cikin sahabbai. Fajtama al-yahudu wa tashawam, to yahudawa abinka da mutane marasa gaskiya, marasa arziki, marasa son zaman lafiya, nan da nan sai suka ga ga wani golden opportunity, kaman ga wata fursa zahabiyya ala tabaqin min zahab, cewa yaya za su yi samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi available tsakankanin gidajensu, bari kawai su gama da shi a huta. Nan da nan suka shiga wannan muguwar shawara. Wa qalu man rajulun yulqi ala muhammadin hadhihi ar-raha fayaqtulu, a cikinku wane ne zai wurgo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan katan dutse, wannan mulmulan dutse, shine ar-raha, irin wanda ake yin sigarawan doki da shi. Famba'atha ashqaha amru ibnu jihashin la'anahullahu, sai wani mafi tsiya, mafi kasancewa matsiyaci a cikinsu, mai suna amru dan jihash, Allah ubangiji ya la'ance shi, to shine sai ya ce shi zai yi irin wannan abu, wato shine yayi mishi tabiri da ashqaha, kamar da aka samu game da waccan naqatu salih, ko idhin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatullahi wa suqaha, to shi ma wannan shine ya zama shine ashqal qaumi, shi yafi kowa zama la'antacce matsiyaci mara arziki. Wa nazara jibrilu min indillahi min indi rabbil alamin ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yu'limuhu bima hammu bihi, nan take sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aika da babban mala'ika ar-ruhul amin Jibril alayhi salam, ya zo wurin abokin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi marmazai bashi labarin cewa to ga fa abin da suke niyya. Fa na hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawqiti raja'a ila al-madina, annabi yana zaune sun yi relaxin shi da sahabbai, suna jira ra'aje a tattaro waɗannan dukiya a kawo musu. Sai kawai aka ga ya ce wa sahabbai ku tashi, kawai ce ku tashi, ko ya hawa hawan shi sai koma Madina. Ya koma cikin garin Madina da shi da sahabbai, thumma tajahhaza, yana komawa sai ya shiga gida yayin shirin yaki. Wa kharaja bi nafsihi li harbihim, ya fito da kanshi dan yaje yake su. Fa hasarahum sita layalin, yaje musu kofar rago ya tsare su kwana 6, ya sa musu siege na kwana 6. Wasta'amala ala almadinati ibnu ummi maktumin wa zalika fi rabi'in alawwal, ya sanya ibnu ummi maktum ya zama wakilin sa a Madina a wannan rabiul awwal na wannan shekara ta 4 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. To ina ganin bari mu saurara anan sai mu tashi, inda yake cewa qala ibn hazm wa hina idhin hurrimat al-khamr wa nazalu ala anna lahum ma hamalat ibluhum ghayra as-salah, in antana ghayra as-salah, mun karanta wannan labarin a baya a can inda mana magana akan koran yahudawa daga Madina dukkanin su bangarori guda uku, banu nadir, banu qainuka da banu quraiza. Zamu saurara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.